إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
wannan rana ta safiyar Lahadi wadda ita ce ranar 20 ga watan Al-Muharram hijira na shekara 1443 wanda kuma ta dace da lissafin 29 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2021 ta dace da alƙawarin da ya gabata cewa za mu halarci wannan cibiya ta Markazul Wa'i Islami domin tattaunawa akan wannan matashiya wadda ɗaya ce daga cikin wato ababen tattaunawa a wannan taro na bita na kwana biyu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka a ciki.
Amin.
To kamar yadda aka gabatar, zan tattauna ne ƙarƙashin matashiyar shagulgulan aure da tasirin su a tarbiyya. Wannan ƴar ƙanƙanuwar takarda da ke hannun mahalarta na yi ƙoƙari a cikin tunga cewa na taƙaita abubuwan da nake so na bujiro da su a cikin wannan tattaunawa. Kafin mu shiga cikinta, ina so na yi lokaci guda biyu. Na farko, wato abubuwan da nake so na faɗa, ina fatan ba sababbi ba ne, don dama bita aka ce. Bita na nufin abubuwan da dama ta yi mun san su, ko suna kusa da inda za mu iya rasukarsu, ko kuma mun ɗan manta su, to za a tuna mana da su. Da haka ba wasu abubuwa ne sababbi za a faɗi waɗanda ba a saba ji ba. Sannan abu na biyu kuma, kamar yadda aka ji daga gabatarwa, wannan harkar ba harka ta ba ce. Ni malami ne mai bincike akan ilmomin harshe da kimiyyarsa da adabi. Kun ga aka zo aka saka ni a cikin wannan harkar dan an ji ina ta kwafsawa, to sai a bani uzuri. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Abu na farko da ya kamata mu fuskanta shi, musulunci addini ne da ya shafi bautar Allah da kuma rayuwarmu. Dama ɗan adam abu biyu ne a rayuwarsa, kamar yadda malaman usulul fiqh suke nunawa, shine akwai bautar Allah, akwai kuma mu'amalar rayuwa. Idan suka faɗi wannan maganar ne suke yi, suna nufin idan aka ce bautar Allah shine abubuwan da a matsayinmu na mutane ba mu san su ba sai ta hanyar saƙonnin da Allah ya aiko. Saƙonnin da Allah ya aiko annabawansa da manzanni su ne suka bayyana mana yaya za mu bauta wa Allah. Da haka duk abin da yake sunan shi bauta, inda saƙon annabta bai kai ba, za ka ga ba a san shi ba, ba a iya shi ba. Koda ana yin wani abu da ake riya cewa bauta ne, to zai saba wa abin da Allah yake so a yi. Wannan shi ne bautar Allah, al-ibadat. A ɗayan ɓangaren akwai al-mu'amalat, ababen da suke na yau da kullum, waɗanda an yi tarayya a wajen yin su tsakanin waɗanda annabta, ma'ana saƙon annabta ya riske su, da waɗanda saƙon ma bai riske su ba, duka an yi tarayya wajen yin su. Alal misali, da musulmi da kirista da kafirai da maguzawa da kowa kowa yana cin abinci yana yin kasuwanci yana makwabtaka yana bacci ya tashi yana sulhu yana zaman lafiya yana yaki yana gaba yana kauna yana aure yana rayuwa yana mutuwa kowa yana yin wadannan babu lazumin sai kai musulmi ne sannan zaka yi wadannan to wadannan sune mu'amalat yayin da kuma muka dauki sallah azumi da sauran ibadoji da ake ko dai wanda ake yin su da jiki ko wanda ake yin su da dukiya ko wanda ake yin su ta hada guda biyu akwai ibada wadda zalla da jiki ake yi ta kamar sallah da azumi akwai ibada wadda ake da dukiya zalla kamar zakka akwai ibada wadda ake hada biyu kamar aikin haji kaga aikin haji ka hada da jikinka da dukiyarka to waɗannan su ne ibadoji to irin waɗannan abubuwan ba a samun labarinsu ba a sanin yadda za a yi su sai abinda Allah ya aiko annabawa da manzanni suka faɗa su ake cewa al-ibadat to kowanne daga cikin waɗannan sassan rayuwar mu guda biyu yana da ka'ida ta farko da ake gina shi a kai ka'ida ita ce dukkanin ibada haramun ce sai abinda annabawa suka ce Allah ya ce a yi ka'ida ta farko game da mu'amala shine dukkan mu'amala halal ce sai abinda shari'a ta togance ta hanyar wancan sakon ce ka a ci kaza kada a hurmace iri kaza kada a yi mu'amala iri kaza kada a yi bacci a yanayi kaza kada a yi kaza kada a yi kaza da haka zaka ga alqur'ani yakan zo a cikin mu'amala da bayanin abubuwan da aka togace din matan da ba za a aura ba abincin da bai kamata a ci ba irin kasuwancin da bai halasta a yi ba su Qur'ani ya dinga ambata ta bangaren mu'amala ma'anar haka duk abin da ba ambata ba yana cikin asali sai kuma wanda aka ga yayi kama da wannan da aka togace to sai a yi ilhakin sa da shi ta fuskar qiyas wajen ibada kuma sai ka ga an ce ku yi sallah guda kaza ku yi azumi lokaci kaza ku ba da zakka lokaci kaza ma'ana waɗannan da aka ce a yi su ake buƙatar kawai wanda ba ambata ba to ba a ce ka yi ba ina fata mun gane wannan condition wannan wato me zan ce mishi condition haka ne da Hausa ko da shin kuɗa a yi hakuri Hausa ta buɗe tarihin kici rabi Hausa rabi Larabci rabi Ingilishi Allah shi kyauta to da haka rayuwar musulmi tana gudana ne karkashin wannan condition cewa ibada shine abin da Allah ya ce a yi abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ya ce a yi mu'amala kuma tana gudana ne a bisa wannan asalin na ɗabi'a cewa ba za a ƙi yin wani abu ba sai abin da shari'a ta togace wannan ita ce asas na rayuwar musulmi kuma akan haka za mu yi kiyasin komai to daga cikin ababen da mun fahimci wannan mukaddimar daga cikin ababen da za mu iya hararowa a matsayin misali na mu'amala shine zamantakewar aure zamantakewar aure mu'amala ce dan za mu ga cewa musulmi da wanda ba musulmi ba suna yi a cikin kowace al'umma akwai aure akwai zamantakewar aure akwai neman aure akwai mutuwar aure duka waɗannan suna da alaka da aure to mu a mahallin tattaunawar mu shine shagulgulan da ake yi kafin aure kenan a wannan al'umma tamu muna da wasu al'adu na shagulgula waɗanda suke gudana kafin aure a cikin shimfiɗar da ma'aurata su da danginsu suke yi don yin murnan samuwar ƙarin auren don haka aka ce a nan musulunci ya shar'anta bayyana farin ciki da annashuwa lokacin samuwar ƙaruwa irin ta aure duk wani abu da ya faru na ƙaruwa babu laifi a yi farin ciki kuma akwai abubuwan da shari'a ta kawo hanyoyin nuna farin ciki daga ciki akwai sujud shukr tana daga cikin abin da shari'a ta shar'anta don nuna farin ciki idan wani abu ya same ka na farin ciki kamar da Allah yake cewa wa dhanna daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raki'an wa anaba ya san cewa Allah ya jarrace shi kuma yanzu Allah ya gafarta mishi saboda farin cikin gafarar da Allah ya masa sai ya fadi ya sujuda kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi su shukuri ya kuma yi umarni da ai bana so da tsawaita akan kawo misalai wajen mahallin tattaunawar sannan an halasta kuma mutum ya nuna annashuwarsa da dukkanin abin da ya halasta gare shi alal misali a lokacin bikin sallar azumi bayan musulmai sun gama azumin wata guda kuma suna sa ran irin falalar da ke cikin azumi da karatun alqur'ani da ainihin istighfari da sallar dare da darajar kadari da taimakon talakawa da sauran ibadojin da ake ƙara dindin kasu a cikin azumi wanda kuma suke tafi da linkin lada da kuma sa ran gafara daga Allah sai Allah ya sharanta wa musulmai cewa ran da azumi ya kare wa shagari ayi wata murna ta musulmai ita ce sallah karama da aka sani wanda a cikin wannan murna akwai sanya sutura mai kyau akwai ziyarce-ziyarcen dangi akwai fadada yawan abinci ta fuskar ingancinsa da yawansa akwai taimakawa talakawa akwai yi wa juna barka duk waɗannan hanyoyin da shari'a ta shar'anta ne don nuna farin ciki a addinance to sannan kuma shari'a bata kyamaci al'adar wasu mutane da suka saba wajen nuna farin ciki ba alal misali mun san hadisin cewa wata rana da sallah wasu bukaken fata sun zo har masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi wasan wukaki da wasan kokuwa ma'ana irin tasa al'adar da suka saba kuma har sahabbai da shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun je sun kalli wannan wasan kaga yanzu wannan al'ada suce amma musulunci bai hana ba saboda babu wani abin kyama a cikin shi ko wani abu da ya ci karo da manufar shari'a ina fata muna bi da wannan mukaddima to dan haka daga nan sai mu cirace cewa kenan duk wata al'ada ta wasu mutane wanda bata saba da manufofin shari'a ba to asali shari'a ba ta kore wannan al'ada shari'a za ta ba su dama su yi al san da ya kamata a yadda ya kamata karkashin haka shari'a ta yadda da wato shagulgulan da ake yi na bikin aure domin shi aure karuwa ne kuma shari'a ta yi daga yin murna saboda samun karuwa sannan kuma alkhairi sannan kuma ya zama wannan abin da za a yi na shagali to ba shi da wata siffa da take cin karo ga addini ko wata siffa da ta kawo cikas ga manufar addini saboda haka a cikin hakan akwai sanya farin ciki da jin daɗi ga ma'auratan mukaddara da za a ce yanzu ki yi auren ki da mijinki a ce kowa yake zuwa wannan sha'an ya za ku ji ai zama abin takaici abin Allah wadare wasu ma za su ga anya ko ba waɗannan ba karfa ba ne daga nan za a fara tunanin auren ma ba zai yi albarka ba amma ko idan mutane suka taru suka zo da yawa za a yi ta murna ana cewa kai ai bikin wance ya yi jama'a ai daɗin zaman lafiya da mutane ke ashe kun ga shi kanshi taruwan yana da tasiri wajen irin ginin tunanin da zai shiga cikin kwakwalen ma'auratan da danginsu a wajen bikin da za a ce ki zo yin aure a ce mijinki a ce ba yi da abokai ko dangin shi ba su zo ba za a fara tunanin to ko dai yana faɗa da ƴan uwansa ne ko ba yi da zumunci ne ko bai zaman lafiya da makwabta ne za a yi ta tunani iri daban-daban wanda yake mummunan tunani game da ɗabi'arsa ko halayyarsa ko alaƙar shi da mutane gashi taruwan mutane na da tasiri wajen yadda za a fassara irin wannan mutum da ke cikin wannan shagali da haka musulunci yana lura da ƙa'idoji na shari'a a zamantakewa da sanin ya kamata a komai da yake daga ciki har da bukukuwan aure saboda haka babu laifi kowace al'umma ta gudanar da sha'anin biki gwargwadon tanadin al'adarta matuƙar ba a keta haddin shari'a ba wannan magana ce mai muhimmanci sosai babu laifi ga kowace al'umma ta gudanar da tsarin bikinta yadda ta saba matuƙar ba a keta haddin shari'a ba a cikin wannan duk abin da ne keta haddin shari'a ta yi hani game da wannan ina fata wannan ya isa ta fuskar mukaddima ko insha Allah to abu na gaba shine wasu dalilai game da halaccin wato yin biki din anan na kawo mana su a takeice kware da gaske akwai hadisin al-Imam Ahmad ibn Hanbal dake cikin Musnadin sa shi da Ibn Majah da wasu malaman ma sun fitar da shi daga matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bayyana aure ma'ana bayyanawa shine a shelanta shi kowa ya san za a daura shi a shelanta a gaito jama'a kowa ya san aure ake daurawa a wani hadisi mai kama da wannan wanda shi kuma riwayar al-Imam Ahmad da al-Imam an-Nasa'i a cikin sunan dinsa daga sahabi Muhammad dan Had yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bambancin dake tsakanin halas wato aure da haram wato zina shine wato dunduma da murya kidan ganga da za a ji da muryar ƴan mata da dattawa masu raka amarya suna tafi suna waka suna tafi wannan bambanci shike gane mun cewa wannan aure ne yayin da ita kuma zinaciya kun ga ba za ta yi irin wannan sanar ba abu yi take yin abinta Allah ya sare hadisi na uku wanda yana cikin sahih bukhari da muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lokacin da Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu ya aure Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kai walima ko da akuya ce zaka yanka ka dafa nama ka ga yace mutane su ci to kai walima ma'ana kada ai aure mutane ba su san an yi ba walima hanya ce ta sanar da aure tunda za a tara mutane kuma in sun zo za su san cewa ga munasabar da ta kawo su dangane da kida kusan kida yana daga cikin ababen da musulunci ke kyama musulunci yana zargin sa saboda tasirin shi wajen kai kasar da zukata saboda tasirin sa wajen tsirar da munafurci a zukata saboda kida ba sa zama zuciya guda da ababe masu amfani alal misali duk wanda yake mu'amala da alqur'ani ta fuskar karanta shi ko hadda shi ko karantar da shi in dai bai guje wa kida ba to yana fuskantar da kanshi zuwa ga hadarin asarar lokutan shi da yake na wahalan hadda dan zai ba kawai ji wani shafin ya rigigice mishi wannan abu ne mujarrabu to duk da wannan matsayin da musulunci ke kallon kida yake kuma in Allah wadare shi kuma ya bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin ababen da za su zama alamun tashin alkiyama sannan kuma a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kira kida da sunan muryar shaytan sai na bakar ya ce mazamirin shaytan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce ba haka bane ma'ana yayi takariri kenan amma duk da haka saboda muhimmancin sha'anin aure da buƙatuwa zuwa ga bayyana shi a shari'ar musulunci an ba da dama ai wasu nau'i na kida waɗanda babu wato fajirci a cikin su babu badala babu sakaci da mutunci su cika wasu sharuɗa na musamman to an ba da dama ana iya yin shi a lokacin biki da haka yake cewa na musulunci ya ba da damar a yi amfani da kayan kiɗa waɗanda ba sa nuna baɗala da rashin mutunci ko alfasha ko batsa da sakin baki a lokacin bukukuwa ke al-Imam Tabarani ya ruwaito daga Amir ɗan Sa'ad al-Bajali ya ce na je wajen su Abu Mas'ud da Ubayyu ɗan Ka'ab da Zaid ɗan Thabit sai na tarar da su da wasu ƙwarƙwarori ma'ana mata bayi waɗanda suke sadaka da su suna musu dindufa suna kaɗa musu dindufa suna kuma rera waƙoƙi sai na ce kuna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuka bari ana kaɗe-kaɗe a gabanku ba ku hana ba sai suka ce an yi mana sassauci akan haka lokacin biki kamar yadda aka yi mana sassauci game da kuka ba tare da ihu ba lokacin da aka yi mana rasuwa wani tabi'i ne ya ga sahabbai yana ganin su ababen koyi sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai ne cikin sahabbai amma ya tarar da su a zaune suna sauraron kida daga ƴan mata bayin su sai yi musu inkari ko yi musu itirabi ma'ana ya bujiro da cewa shi bai ga bai tsammanci za su yi haka ba sai suka nuna mashi a'a wannan wani yanayi ne wanda yake togaciya daga abin da ya sani har suka mishi misali da ɗayan shine kuka a lokacin mutuwa shari'a ta hana kuka da iface-iface da yayya ga wuyan riga a lokacin da aka yi rasuwa musamman ga mata Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki alƙawari da mata cewa za su daina kuka mutuwa sannan ya amshi musuluncin su to amma duk da haka an hana ta ma ƴa mace ko wanda yake yaro kankani ko namiji ma wanda yake yana so yayi ko ya ji zafin mutuwa babu laifi dan yayi hawaye amma fa babu lada kamar yadda shi wancan kidan babu lada ko dai amma dai an sassauta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya fada ba sai na bakar yace dan mutane su san cewa cikin addinin mu akwai rangon babu lifi a yanayi irin na biki na aure babu lifi dan mata sun yi wannan amma daga cikin sharɗan ya zama babu wani abu na fajirci a ciki maganganun da ake fada a waƙen ya zama ba maganganu ne na fasikanci ko sakin baki ko rashin sanin mutunci ya zama irin rawar da za su taka a wajen ba rawa ce ta nuna rashin mutunci ko rashin sanin ya kamata sannan ya zama mata ne isu isu babu maza kaga wannan ya saba wa abin da yake gudana a rayuwarmu tunda a yanzu mazan ake gayyatowa maza waɗanda suke ko dai ɗan daudu ko masu kama da ɗan daudu ko mashahurai cikin ɗan rawa da waka su za a gayyato kuma mata musulmi su kewaye suna musu kai su kuma suna waka suna rawa wannan fajirci ba irin shi ake magana ba ko kuma abin da zai yake gudana na a ce ango da amaryarsa su zo suna rawa su koma su zauna a kira mahaifiyarshi ita ma da ƙawayenta su yi rawa a kira mahaifiyarta ita ma da ƙawayenta su yi rawa kun ga wannan ai ya saba wa ko da tarbiyya irin ta al'ada kar a ji magana addini ma tukuni to ba shi ake magana ba haka nan kuma Aisha ta ruwaito Allah ya ƙara mata yadda cewa wata mata mai suna Al-Fari'a bintu As'ad radiyallahu anha amarya ce suka tashi za su kai ta gidan miji sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata Aisha yace dai ku kunta juwakar ƴan rakiya amarya tace ba mutane da ba yace ai ba a haka ai ga irin wakar da za ku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata wani karin zance wanda za ta dinga faɗi ita da sauran suna amsawa bai yiwuwa a doso gidan amarya za a kawo ta kuma ai shiru haka kamar an yi mutuwa dole a taho da nishadi da annashuwa sai a samu wata zabiya tana yin wata waka ko kuma kuna amsawa sauran har a isa lafiya ina fata mun gane to akwai wasu ababe da ya kamata a lura da su don guje ma waccan ka'idar cewa kada a keta haddin shari'a domin za a keta haddin shari'a to abin da ya fi kawai shine sai a bari sai a hana da haka zamu ga ibnu fodi rahmatullahi alaihi yayi ta suka sosai akan ababen da kakanninmu na da suke yi ma wanda sun fi na yanzu sun fi al'ummar yanzu mutunci da kamewa amma dan fodiyo ya soki abubuwa da dama da yake na bukukuwa a littafansa saboda ana yin ababen da suka keta haddin shari'a to har a yanzu wannan ka'ida tana in dai akwai keta haddin shari'a to abin da yafi kawai shine sai a hana saboda darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih idan aka san cewa mata ba za su kiyaye ire-iren waɗannan abubuwan a gidajen biki ko gidajen rasuwa ba to abin da yafi kawai sai a hana su shine zama lafiya yana da kyau mu lura da abubuwa muhimmai a nan wajen kamar yadda yake cewa yana da muhimmanci a lura cewa tare da cewa shari'a ta halasta shagalin biki amma wajibi ne a kula da ka'idoji masu zuwa kar a yi amfani da kiɗa irin na baɗala da fitsara ko rashin kunya da haka ba irin waɗannan kaɗe-kaɗen na zamani da ake yayi ba su ake magana ana maganan kiɗan ƙwarya ko shantu ko ta ganga mara zaƙi ta gargajiya ko tafi da mata suke da hannu na biyu bai dacewa a tsawaita dare wajen sha'anin saboda abin da ke cikin hakan na cutar da wasu ba daidai bane dan za a yi sha'anin biki a ce za a yi sahara za a tsawaita dare till dawn a kwana a wurin event wannan ba daidai bane akwai cutarwa ga mazaje da iyayen da ƴaƴansu da matan suke wannan wurin ta yi akwai cutarwa ga makwabtan da suke wurin sannan akwai hani da shari'a ta yi tun farko game da tsawaita dare akan abin da ba wani mai amfani bane sababin fira ne ko zance ko zaman majalisa ko duk wani abu wanda yake ba karatun alkur'ani ba darasi ba ba zaman sulhu ba wani abu mai amfani ba to ba daidai bane a tsawaita dare yana yi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a gaggauta yin bacci da zaran an yi sallar isha na uku haramcin cuɗe ɗaya ne a tsakanin maza da mata saboda haka baya halasta ango ya shiga tsakiyar mata yana tika rawa shi da amaryarsa akwai haramci da shari'a ta haramta tun farko game da cuɗe ɗaya ne maza da mata wanda wannan yana daga cikin usul na alfitan almu'asira daga cikin abin da ya jawo mana yaduwar fitintun da muke fama da su a yanzu akwai cuɗeɗe ne maza da mata kamar da bulƙe mai bayyana a cikin aturuqul hukumiyya a fi siyasati shar'iyya yayi wannan bayanin dalla-dalla cewa wannan cakuɗeɗe ne da muke gani yanzu a kasuwanni da makarantu da cibiyoyin ilimi da ma'aikatu da wuraren harkokin yau da kullum har kuma ta fara shiga wuraren ibada ta gama shiga dama na addinin Kirista yanzu kuma ta fara shiga na musulmai cakuɗeɗe ne ba wai an hana a ce akwai maza a wuri kuma akwai mata ba ba a hana wannan amma a ce an cakuɗe babu shamaki babu ka'ida babu kunya babu sanin ya kamata to wannan kofar badala ce shi yasa zamu ga duk irin wuraren da aka sakankance ana yin wannan za ka ga sun zama cibiyoyi na badala makarantu musamman manya-manyan makarantu da jami'o'i a sansanin horar da ƴan yobe ƙasa bauta ma'aikatan gwamnati ma'aikatu masu zaman kansu da sauran wuraren da duka rayuwar da ake a wurin ba a damuwa da bambanci tsakanin maza da mata ba za ka ga badala ta biyo baya don haka musulunci bai da wannan ba kuma duk inda za a yi wannan haramun ake aikatawa haka in ya kama za ku irin wannan hukunkuwa ya ƴan uwa mata to ya zama ku kadai ne zallan ku sai ku kira shi da suna women day za ku ce kenan ko menene ko ku ka sani women's evening ko women's day ko wane ne mother's day ko to mother's day wajibi ne a gujewa duk wata al'ada ta kafirai ko fasikai ko mutanen banza al-imamu shaykhul islam ibn taymiya da littafi musamman akan wannan ka'idojin wato guje ma dabi'u da al'adu da tafarki da irin tsarin rayuwa da tunanin duk waɗanda ba mu ba ba mu musulmai ba kafirai sawa'un maguzawa ne ko kirista ko yahudawa da kuma a cikin mu musulmai waɗanda suka shahara cewa su ba mutanen kirki bane waɗanda aka san su a matsayin mutanen banza to ba a so a ganka ko a ganki da irin tsarin su ko rayuwar su sawa'un ƴan shaye-shaye ko barayi ko waɗanda suke maciya amanar al'umma duk wanda aka san su akan wani hali na Allah wa dare to ba a yadda a yi kama da irin su da haka baya halasta ki yi shiga irin wanda za ta alamta cewa wannan shigar da an ganta yi kama da shigar kafirai ko shigar fasikai ma'ana bayyana tsaraici ko sanya kaya matsatsu ko sanya wata alama ta wata kwalliya da ta yi kama da ta fasikai hakanan kafirai hakanan kuma waɗanda suke mutanen banza wato ya zama a cikin kamannin kuɗin nan irin wanda kuke zuwa islamiyya ko masallaci wajen sallah da shi haka za a je kuke haka ake so a ganku da wannan kamar ta kirki ba da irin waccan da kuke yi idan za ku je wurin biki ba wannan ma haramun abu na gaba ire-iren waɗannan shagulgula an halasta su ne ga mata da yara kuma ana so ne a gudanar da su a wurare keɓantattu ba tare da halartar mazaje ba kamar yadda na faɗi wannan tunda ya kamata maza su san wannan ba shagalin su bane indai kai ba dan Dawudu bane me za ka ji kana yi agun shagalin mata tsakani da Allah abun mamaki sai ka ga wani shiga kamar limami da babbar riga da hular shi ta ji kai kuma sai ka ga yana cikin rawa a cikin mata wannan ai abun kunya ne da sunan wai shi wai abokin ango ne ko kuma ma shine angon wani ma ɗan uban angon ne saboda rashin ta ido to ran da kuma ake fada a kira wannan sulhu tsakanin ma'auratan sai ka ga ai wannan na gan shi ba yana cikin rawa za ya ci shi ya mara sulhu dan haka maza su san wannan baya cikin abin da ya halasta gare su hatta shi wancan kuka na mutuwa asali ga mata aka halasta shi da yara duk ababen da muka kwatanta da shi za ka ji cewa mata ne da yara suke mutane masu nagarta mazaje waɗanda suke da abubuwa da damuwa da yawa a rayuwa bai kamata a ce ma suna da lokacin halarta ire-iren waɗannan shagulgulan amma abin takeici za ka ga maza su suke zama coordinators su ne za su ɗebo waɗannan mace ko a motocinsu suna yin overload suna kawo su su za su kawo DJ su za su kawo kayan abinci su ne suke tafa da isaf akwatin a taimakon gaggawa in wata ta kusa su ma su za su mata abin nan da sauransu wannan duka rashin sanin mutuncin kai kuma abin da zai baka tsoro a wannan zamanin musamman zamanin nan na yawaitan kyamarori ababen ɗaukar hoto a wannan lokacin da ka je ka saki ciki kana tika rawa din baka sa abin da zai baya ba dama dai ana nan ana ta ɗaukan ka baka sani sai bayan shekaru kuma ka cika su ka takara dan majalisa ko azu ana so a baka wani bukari muhimmi a cikin al'umma ko I recommend dinka a matsayin shugaban hukuma al'azai baka sani ba sai a tafi to da wannan mutuna ana cewa wannan tsawon dan rawan banjo ne ba shikenan daga ran kafa Allah shi kenan balai mata su yi waƙe-waƙe da raye-rayen al'ada ba tare da badala a irin waɗannan bukukuwa idan aka samu da suke suna da taurin da za su yi ko suna da fasaha ne babu laifi wannan ba hana ba dauke-dauken hotuna yana daga cikin ababen kyama waɗanda ake karfafa batu akan a guje musu dauke-dauken hotuna da mutane suka mai da shi ruwan dare a wuraren bukukuwa to abin kyama ne ba abin alfanu bane wannan ba ma kallon sabanin da malamai suka yi game da halaccin shi ko rashin halaccin shi ta fuskar wato a irin wannan taron domin tunda an ce mata su yi a keɓance su kadai in aka zo kuma aka dauki hotuna aka yada to ya zama kamar ba a keɓance ba ke ko mun gane musamman a wannan zamanin na hanyoyin sadarwa wannan na zamani da ababen da ake ce ma wato kafafen sada zumunta wanda duk abin da aka ke yi kamar kana yin shi a filin kasuwa ne kowa yana iya gani ya sake aika wa sauran abokan shi da mutanen shi su ba su ga to wannan yana da gaske ababen kyama wanda ya kamata a guje musu don haka in za ku iya tun farko sai ku saka doka cewa ba a shiga da waya ko kuma za ku iya kawo wani wata na'ura ku aje za ta hana wayoyin su yi aiki duk ana yin haka ba a son muryar wata 'ya mace ta bayyana a tsakanin a matsayin mawaƙiya ko zabiya an fi so waƙar ku dinga yi da murya guda kada wata tafi sauran zakewa ita ce kamar limamiya a cikinsu haka musamman tana da tsananin zaƙin murya ko ba a san haka shi ma abin kyama ne in ji malamin dole ne a ƙaurace wa duk wani saban Allah banda waɗannan abubuwan da aka bayyana duk abin da yake saban Allah ne kuma Allah ya riga ya bayyana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat halas a bayyane yake haram a bayyane yake ku kun sani da haka sai aka yi misali da kayan shaye-shaye a yanzu a biki musamman irin na 'ya'yan manya to shaye-shaye ake mummunan shaye-shaye wannan abin da ake ce ma shisha wannan tukulluma da ake shanta da wani dogon roba din shi za su zo su taraba wa 'ya'yan mutane sai sun bugar da su da ababen da ake sha waɗanda asalinsu magunguna ne wasu amma suna da ƙarfin da in ka sha da yawa za su iya bugar da kai to haka za ka ga mata sauran mahalarta wajen suna ta jika su akwai inda ake zuwa a zuwa aje duro a cika shi da tsini mai bugarwa kowa kawai ya kamfata ya sha kamar kunin gidan biki daga baya suka tambaye to wannan haramun da kuma bada maganganun wanda suke suna nuna rashin daraja rashin mutunci rashin kirki da sakin baki saboda kan manta duk abin da mutum yake faɗa ba ba wai tunda an ce buki bane mala'iku za su koma ne su runguma hannu su ce ba za su rubuta komai ba a'a ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid suna nan suna ci gaba da rubutawa kamar da Aisha take faɗa cewa waka kamar sauran zance mai alkhairin sai yana nan alkhairi mummunan sa nan a mummuna to ba mu mala'iku za su ce shikenan sun kau da kai har sai an gama bikin ba sannan za su koma abin nan su ci gaba da rubutu a'a ai duka rayuwar su suna rubuta ta ne gaba daya sannan idan sha'ani ya cika waɗannan sharuɗa to shari'a za ta iya yadda da shi in kuwa aka rasa su to shari'a tana kyamar wannan shagali da gwargwadon abin da ke cikin sa na sako da rashin tarbiya duk shagalin da za a yi to sai a kula da waɗannan dokokin in ya cika wannan checklist din in ya cika su to shikenan shari'a ta yarda da irin wannan bukin babu dubi in ko ya ragu da gargwadon raguwar sa da gargwadon shigowar kyamar shari'a da gargwadon raguwar sa da gargwadon nauyin zulubin da kuke kwasa a wata shi sa gashi nan ana ta kuka cewa auratayya ba sa yin karfi za a yi soyayya kamar cingam da abin nan da bawon sa ko leader sa kafin aure amma wata uku yayi yawa kwana 90 yayi yawa auren sai kaga ya zama ana da dama ki fara tunanin wannan anya ma wai saurayin nan nawa ne da na san shekara biyar da suka wuce shi ma ya fara tunanin kamar an canza mishi kira da biki kamar baki mutum saboda an yi badala ta yi yawa an kwashe ma'auran albarka ran da aka dora shi Allah ya sare tasirin shagulgulan aure a tarbiya wannan shine baitul qasid yana daga cikin ababan da suka zama ruwan dare ga ma duniya a bukukuwan mu a yau akwai yawaita shagulgula da tararruka a da can shagulgulan ba su kai haka yawa amma yanzu sun karu sun yawaita akwai wanda ake yi kafin aure wanda sune da goma anan shine aka kwatanta da irin na gargajiya da kuma na zamani a gargajiyance da akwai abin da ake cewa yawon gudu an san wasu masu kananan shekaru anan ba su ma san shi ba kamun amarya ko sakun lalle ko ake ce mishi hotuna da ango da amarya suke dauka kafin aure wanda aka fi sani da suna pre-wedding pictures da sauransu wannan misalai ne na ababen da ake na shagulgula na kafin aure hakanan kuma akwai wadanda ake yi bayan daurin aure akan yi tarurruka da sha'anoyi kamar tarban amarya shi ne ake cewa reception ko bride reception da rakiyar ango wanda abokai ke raka shi su mishi da shi gida da budar kai da sayan baki da makamantansu wadannan suna cikin wadanda ake yi su kuma bayan an gama ainihin wato bikin wadannan tarurruka da ake yi kasancewar su al'adu ne ba addini ba a cikin su babu wanda addini ya kawo shi kamar da muka ambata tun farko dukkanin su al'adu ne shi abinda addini ya sani kawai shine asalin al'aqad wato siga ta auren wannan shine abinda musulunci ya recognize a matsayin abinda aure bai yiwa sai da shi amma wadannan duka al'adu ne kuma kasancewar muna rayuwa a al'umma take mutaaddidatul qaba'il wal ajnas wato cosmopolitan society al'umma ce da ta cakuɗe da juna da yawa wasu al'adun ma yanzu yana da matukar wahala a iya tantance cewa na suwaye suwane ne asalin masu al'adun a ina ne aka tsakuro su kuma zaka ga Hausawa nayi Fulani nayi Yarbawa nayi Inyamurai nayi kowa yana yi an rasa daga ina aka samu su saboda cakuɗe ne da muka yi da juna an kwafi na juna kofar har ta zama da an saji da juna ta fuskar darkashin haka kowane event wato kowane sha'ani da za a yi a wajen biki za a yi mishi hukunci ne ta hanyar a dauke shi a daura shi a mizanin shari'a kamar yadda muka tattauna farko game da al'adu ana daura su ne a mizanin shari'a abin da ya daidai da shari'a sai a ce daidai abin da ya saba mata sai a ce ya saba a ture shi abinda wani sashen shi ya daidai da shari'a sai a yi recognizing wannan sashen sauran kuma a yi watsi da shi da haka kowace mas'ala abinda ya kamata a yi wata kenan ma'ana idan muka ɗauki yanzu wannan shahararren event din na pre-wedding pictures wanda ni na yi ƙoƙarin na bibi wata manazarta ta ilimi don samun asalin shi gaskiya ban wani samu wani asali takamaimai game da shi wanda za a ce ga inda aka samu shi har a wurin turawa abin da suka sani shine wedding pictures hotunan biki wanda kuma da nan ana yin su wato in ana cikin shagalin bikin tun daga daurin aure da sauransu za a gayyaci wani wato mai sana'ar daukan hoto ya dinga bi yana daddaukan hotuna daga baya ya je ya wanke su ya hada album gwargwadon abin da yake bukata ya kawo biya shi don shi daga nan kusa yan shekaru sai aka ƙara prefix wato ƙari na dafa goshi na pre ga kalmar pre-wedding pictures wato sai aka koma ana yin su kafin auren wanda wannan kawai wani riga malam masallaci ne da angwaye da amare suke saboda doki ba za su jira sai an gama bikin su yi hotuna ba sai su je su ta yi kafin bikin to zuwan waɗannan hanyoyin sadarwa na zamani da yaduwarsu a hannun kowa sai suka taimaka wajen yawaitan yaduwar hotuna da aka tunda wance da wane sun yi an gani to sai mu ce mu ma sai mun yi kowa ma sai ce shi ma sai yayi shine har ya zama yayi na samu labarin akwai bukukuwa da aka samu matsala game da su wani ma har a nemi a fasa auren saboda bangarorin guda biyu ba su ittifaki akan za a yi ko ba za a yi wataƙila mijin yana so a yi amaryar ba ta so ko amaryar na so ayi mijin baya so ko iyayen amaryar suke ba za a yi ba akan wannan aka samu tarkatarka wani har wannan yarjejeniyar yin auren ta ne mu ta samu matsala na samu wannan bayanan a dan binciken da nayi a sama sama to dan haka idan muka kalli wannan kaga wannan bai da mashiga a jinin mu ta ba kuma bai da mashiga al'adun sai dai a wasu al'adu baki da muka gayyato muka kawo cikin mu sannan kuma zari'a ne buɗe kofa ce ta barna iri daban-daban ana samun barna iri daban-daban sakamakon haka daga cikin tasirin da na iya lissafawa a wannan babi abubuwan da suke wato tasirin da muke fama da shi ko irin abubuwan da waɗannan bukukuwa suke dawo da shi na farko akwai barnatar da dukiya da kuɗaɗe masu yawa wanda wannan dukiya da kuɗaɗe da za a kashe wajen waɗannan bukukuwa za a yi wani abu mai amfani da su wani lokaci ma bashi ake ci bashi wajen ɗaukan hayan mahallin da za a yi wannan biki bashi da kuɗin da za a yi decoration ana ɗaukan hayan rigar amarya wannan shi ɗaya ne riga da ake cewa wedding gown fustanin arus ana ɗaukan hayan shi a wasu birane kuɗi yakan kai har naira 50,000 ake ba da hayar masu kuɗi kuma in za a ɗinka ta sai an tafi ƙasar waje sai an tafi Dubai ko London ko Alƙahira ake zuwa a je a siyo ta kuɗi masu yawa ake zuwa a siyo ta wannan shi ɗaya ne riga sannan wannan yana bayar da dama wajen cakuɗaɗe ne maza da mata a janabai waɗanda shari'a ba ta halasta ba kamar yadda muka ji a baya sannan sakaci da hurumin hijabi yana ba mata dama su sakaci da hijabi wato ina ce hijabi ana abin da ke nufi da shi hijabi da asalin ma'anar shi ta shari'a shine zama a gida shine asalin hijabi shi wannan sutura shine jilba da yaren shari'a to zaman nan da aka ce mata su yi a gida wa karnafi buyuti kunna idan ana buki to gani suke ba su aiki da wannan karatu babu ruwansu za su ta fita iya san ransu duk inda suke son zuwa babu lamin waziki ba sai an san da za su je ba ba sai an san ina suke ba wani lokaci ba mu mazan ma kawai sai dai ka ce wallahi matar gidan ba ta nan ba ta tafi biki har karfe 9 na dare ba ta dawo ba ko kuma kana zaune ka ta hamma a gaban TV sannan da kuma karya alfarman wannan hijabin da Allah ya ce a musu baya ga kuma tsaraici da suke bayyanawa sannan koyi da al'adun kafirai da kuma raya su a cikin mutane akwai al'adun kafirai da ake koyi da su sannan kuma ƙara ba su dama promotin ɗinsu a cikin al'ummar musulmai wanda duka wannan hanyoyi ne na ya da barna sai kuma jinkirta sallah da wasa da ita lokacin na san za ku yarda da ni ɗan uwa mata iyayenmu cewa idan ana biki sallah ba ta da wani tasiri a cikin abin da kuke musamman an riga an yi kwalliya ba a so ya alula a ɓata kwalliya an sa su foundation da wani ne ɗin da ake sakawa ko da an yi alula an samu matsala wata ta yi gwaggwaro in ba ta so ta cire wata ta riga ta saka wani takalmi mai tsini ko kuma yawaitan ayyukan da ake yi har lokacin sallar ya wuce ba ma san ya wuce wanda kuma wasa da sallah wato a bakin windan kaburci ake wasa da sallah akwai samari da ƴan mata da ke amfani da ire-iren waɗannan bukukuwa su aikata masha daga nan wata ba ta taɓa yin wani fasikanci ko rashin mutunci ba a ranar za a lalata mata rayuwa wasu a ranar a hotel suke kwana wasu ba sa komawa gidajen iyayensu wata za ta dawo da ɗimbin nadama da ya kai ta domin har fyaɗe ana yi wa ƴan mata da suka nuna su suna da raguwar mutunci ba za su yi fasikanci da su sannan ana shayar da su ababen maye a kusan musu da hankali don a ɓata musu rayuwa wannan baya ga haka kuma a yanzu ku ji wannan kidnappers suna amfani da wannan dabar musamman ke mace da zaki ga wai kawai an aje motoci an yi layi da su a kofar gidan biki ana cewa ku shiga hala ba abokin angon bane ba daga nan zaki ji ki a sanbi san ki ga wasa ko a dajin birnin gwari baya ga sabanin malamai da suka yi akan batun hoto prelim pictures suna ba wa samari da ƴan mata damar wuce iyaka a alaƙa su ta samartaka za ta kore musu kunya ta sa musu shakka game da juna tunda suna cikin zaman mutunci su amma yau ta dafa shi nan ta riƙe hannun shi nan ta kwanto a jikin shi nan sai ba ta nan wannan kuri da mai iska ce haka ne fara tunani kuma ban shi ma iskancin yake yanzu haka ba amma dai ba ta hanya dama hanya sabira da nake ganta dama ta da mutunci kuwa to wannan shakkar da ita za su rayu in ma auren ya tabbata sannan wasu kuma za su yi duk abin da baki a tsammani na fasikanci suna yin shi a wannan lokacin kar manta kuma a lokacin ba mata da miji bane su za ka taba junan su haramun yaduwar waɗannan hotuna hanya ce ta yaɗa fasadi da karanta kunya a cikin mutane yawan yaɗa su kowa a saka a Insta a saka a Facebook a Twitter a mentioning shi status ai ta saka su din nan a mudawwana tsiri daban-daban yaɗa barna ne ya daga cikin kuskuren da muke yi wani ma zai saka ni da sunan wai yana Allah wadare da abu to me sai ka saka hoton da kai Allah wadare da shi anan wani zai gani annan inda kake Allah wadare anan wani zai gani kuma ga shi da gaban Allah wadare da shi da ka fara bin comment zaka ga haka na fata mana fahimta jama'a bukukuwan suna haifar da gasa da alfari tsakanin iyalai da gidaje mabambanta gasa da alfari ko musulunci baya goyon bayan su ma'ana in naga an yi a gidan su wanci sai ni ma in ce ni ma in za a yi namu sai ya kai irin nasu ko sai ya dara haka ai na fita ai mijin da zai aure ni ya fi mijin da ya aure ta arziki ai iyaye na sun funa ta shahara dan haka mutane za su ta ƙara tsawon ma'auni wajen nawa za su kashe a biki wacce ga an shahol kaza ni kuma sai na an shahol din da ya funa ta wacce ga saka riga wajen gown na dubu kaza ni kuma zan saka wanda ya funa ta wacce an yi event ɗinta kwana uku ni kuma kwana biyar za a yi gasa da ainihin wato abin nan kusuma sannan wacce duk aka yi nata in za a yi na wancan tana fatan Allah ya sa ka da kyau irin nawa shi dan yana riya mata ba ta so bikin kauta ya kyau irin nawa kana wajen bikin ba amma ran tana cewa Allah ya sa a samu matsala saboda ka a daina labarin bikin ta a fara wannan labarin wannan bikin ai haka ne ko yana cire ma mata kunya da kawaici ya fidda su daga duniya cakuɗeɗeniya ya fidda su zuwa duniyar cakuɗeɗeniya ne wannan duniyar cakuɗeɗeniya da maza da gaske abin da yake cire ga ƴa mace kunya wanda kunya kuma kalliyar ƴa mace ne kunya yana daga cikin halaye mafiya muhimmanci ga ƴa mace abu na farko da ke cire mata kunya shine cakuɗeɗeniya da maza ka lura da kyau ko da ya ce kwaya ɗaya a gida ya zama ɗan uwanta duka maza ne zaki ga psychologist ya bambanta da yadda duka ƴan uwanta mata ne in dai ana barin su suna wasa tare su fita su shiga su yi ojiyo-jiyo wasa da abin nan da taya irin na maza kafin lokaci kankani zaki ga ta fara behaving kamar yara maza ita ma ta iya wato ababe masu kawo tsautsayi da rashin sanin ciwon kai da ganganci irin da aka san yara da maza za ka ga ta fara yi to wannan fa muharramanta ne yan uwanta kuma karamar yayyan ta san ciwon kanta ba to balantana kuma ya mace mai balagaggiya da mutunci ta tsakanin maza ko a cikin jami'a diyarinya mace da kaga kawayenta maza ne yadda suke ne ba ga rashin mutuncin ta ya dara na wanda kawayenta mata ne yan uwanta to dan ka daga cikin komai da ke budewa ya mace ta yi asarar mutuncin ta da kunyar ta shine sakin jiki da maza to abun bikin nan kuma ana sakin jiki da maza dan akwai bikin da ma mace ba ta shiga tare da namiji kowane katin gayyatar yana admitting couple ne yana admitting wato mace ne da namiji ba a yadda namiji ya shi kare ba ba a yadda mace ta kare ba kuma ba su damu wai mata da zaka bude ita matar ka ce ko budurwanka ko dadiranka ko kawaka da ya humu huma ba wannan musamman a manyan birane kenan jama'a wato gida saboda nan gari ba babban birni bane za ku ji su abubuwan da dan gara ba ba ko walimar da mata suke yi mata su ware kansu na wata walima ta musamman kuma su dauka dole ne sai an yi wannan walima ai ta rigima da su akan kudin walima yana da gaskiya ababe mafi marasa asali a shari'a da haka in za ku yi ku sani kuna yi ne a matsayin al'ada ban ba a ce kan ku yi ba amma ba shari'a ba ne shari'a ba ta zo da walimar mata ba da ko mun gani amma in kuka zaku taru ku ci abinci ku taya ɗan ku murna wannan babu ne amma kan ku dauka addini a ƙarshe takarda take cewa wajibi ne ga iyaye da mazaje su kula da tarbiyyar yara da matan da ke ƙarƙashin su saboda amana ce Allah ya daura musu haka nan kuma ya wajaba ga malamai da masu wa'azi su ci gaba da tunatarwa da ilmantarwa don al'umma ta ƙara fahimtar addini domin wannan shi zai ja a guje ma barna addini ta farki mai kyau sai kuma hukumomi da shugabanni a cikin al'umma waɗanda suke da rawa mafi girma da za su taka wajen kafa dokokin da za su kiyaye mutunci da nagartar al'umma Allah ubangiji ya sa mu dace dan uwa masu albarka wannan shine takaitaccen zance da na tsakuro mana game da wannan matashiya ina fata ya zama alal aqalla na haskaka mana abinda nake nufi da abinda na fahimta da wannan manazarta kuma ina bada uzuri akan cewa gaskiya saboda Allah a uzurce nayi wannan rubutun kuma khawatir ne kawai ba wai rubutu ne da nayi shi kamar da aka saba a ilmance sai an dudduba da tafai da makaloli sai an kuma manazarta ba a abuwa ne kawai na iya halarto da su a cikin zuciyata na yi tafin dinsu saboda malam Yusufa ya faɗa min da bibiya ta cewa lalle lalle in bayar tun kusan kwanaki kuma da suka wuce ina addu'a gare shi musamman Allah ya saka mashi alkhairi da shi da sauran da suka shirya wannan abin nan wato bita kuma ina addu'a ta musamman ga dan uwa malam Bashir Lawal wanda shine jagora a wannan cibiya wanda a kodi yaushe na san irin kokarin da yake wajen ganin cewa al'umma ta samu wato abin da ya kamata samu na ilimi da tarbiyya da sanin ya kamata Allah ya saka mashi alkhairi da shi da sauran malaman ina godiya kuma ga shugaban zama wato dakta wanda ya yi chairin wannan zama Allah ya saka mashi alkhairi sannan ina gode ma mahalarta waɗannan wannan taro wannan fuskoki masu albarka Allah ya saka muku alkhairi yadda Allah ya haɗa mu anan Allah ya haɗa mu cikin rahamarsa da ceton manzansa sallallahu alaihi wasallama wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh